Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku salama cikin shirin namu na musamman, wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Benin Yamai. Shirin wanda a cikinsa za a ji cewa hedikwatar sojojin tarayyar Najeriya ta ce mayakanta na ci gaba da matsa ƙaimi wajen fatattakar 'yan ta'adda a arewa maso gabacin ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuma mataimakiyar daraktar hukumar da ke kula da 'yancin rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Ogochi Daniel, na ci gaba da gudanar da ziyarar aiki a yankin Agadez da ke arewacin ƙasar. Idan kuma muka sake komawa tarayyar Najeriya, za a ji cewa gungiyar 'yan baka ta jihar Adamawa ta koka da rashin samun tallafi wajen gwamnatin tarayya da ma ta jihar Adamawa. Har yanzu dai a tarayyar ta Najeriya za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja, Madina Dauda, ta yi da wani ƙwararre a sha'anin tara haraji, kuma hamshakin ɗan kasuwa Orji Philip kan batun ƙudurin dokar da ta shafi kuɗaɗen shigar da gwamnatin tarayya take samu da zumar ƙarfafa tattalin arziki da ke gaban Majalisar Dokokin Ƙasar. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar, amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Jami'an Amurka sun tabbatar da cewa wata kungiya da aka kafa mai tsayayya da mulkin Afghanistan ta yi rajista da ma'aikatar shari'a ta Amurka domin gudanar da ayyukan tuntuɓa da suka shafi harkokin siyasar ƙasar Afghanistan daga Amurka. Wannan tabbacin na zuwa ne biyo bayan bayanin da kungiyar da ake kira kungiyar nuna wa Taliban turjiya ta ƙasa, ko kuma NRF a taƙaice, ta bayar da cewa ta sami izinin buɗe ofishinta a Amurka. Ali Mezam Nazari, babban jami'in hulɗa da ƙasashen waje na kungiyar, ne ya wallafa wannan sanarwa a dandalin sada zumuntan Twitter ranar Juma'a, inda ya alƙawalin cewa nan ba da daɗewa ba kungiyar NRF za ta faɗa ayyukanta a duk faɗin duniya. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa muryar Amurka cewa jami'ai suna sane da kungiyar da take kiran kanta kungiyar turjiya ta ƙasa, da aka yi wa rajista ranar 26 ga watan Oktoba ƙarƙashin dokar yi wa cibiyoyin ƙasashen ƙetare rajista. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatar ya bayyana cewa mai neman yin rajista ne ke yanke shawarar yin rajista, kuma baya buƙatar ɗaukar wani mataki ko izini daga ma'aikatar shari'a Amurka ko kuma wata cibiyar gwamnati. Tawagar sa ido kan ayyukan yaƙi da annobar COVID-19 ta fadar White House ta faɗa jiya Litinin cewa ana kyautata zaton samun izini daga hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka na yi wa ƙananan yara rigakafin Pfizer, kuma a shirye ake a fara yi wa ƙananan yara tsakanin shekaru 5-11 rigakafi a wannan makon. Ranar Juma'a, hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta amince da yi wa ƙananan yara rigakafin COVID-19 da maganin Pfizer. Yau Talata ne kuma ake kyautata zaton hukumar ta CDC za ta amince da maganin rigakafin da za a ba ƙananan yaran. Sai dai yayin gabatar da bayanan a fadar White House, jami'in gudanarwa Jeff Zient ya ce fadar White House ta ɗauki makonni tana shiri domin wannan lokacin. Ya ce kusan makonni 2 da suka shige, jami'ai suka tuntuɓi jihohi domin su yi odar rigakafin da suke buƙata. Sanarwar da hukumar kula da ingancin abincin da magunguna ta Amurka ta yi ranar Juma'a ta sa fadar White House ta fara tura maganin rigakafin ƙananan yara ga likitocin yara da ɗakunan sayar da magani da cibiyoyin aikin jinya a duk faɗin ƙasar. Zients ya ce idan aka sami amincewar CDC, za a fara yi wa rukunin farko na ƙananan yara rigakafi gobe Laraba ko kuma nan da ƙarshen wannan mako. A halin da ake ciki kuma, kafofin watsa labarai na Miami sun labarta cewa fitaccen mawakin nan John Bon Jovi ya soke shirin wasan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da ya shirya yi ranar Asabar 'yan mintoci kafin farawa, bayan gwaji ya nuna yana ɗauke da cutar COVID-19. Wata tashar talabijin ta Miami ta ce kakakin mawakin ya bayyana cewa an sami mawakin Bon Jovi da ya kammala samun rigakafin COVID-19 da cutar ne bayan da aka yi masa da tawagarsa gwajin gaggawa kafin su fara wasa. Kakakin ya kuma ce mawakin yana jin kuzari, sai dai ba zai yi waƙe-waƙen ba, zai tafi gida ya kwanta. Bon Jovi ya shiga sahun masu faɗakar da jama'a bara da su sa takunkumi su kuma riƙa ba da tazara. Cibiyar nazarin annobar corona ta Jami'ar John Hopkins ta sanar jiya Litinin cewa adadin waɗanda suka rasu da cuta a faɗin duniya ya kai miliyan 5 bayan watanni 4 kadai da adadin ya kai miliyan 4. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar jiya Litinin matakan da Amurka za ta dauka na shawo kan dumamar yanayi yayin da shugabannin sama da kasashe 100 na duniya suka hadu a Glasgow domin halartar taron Majalisar Dinkin Duniya kan sauyin yanayi. Biden ya ce Amurka za ta iya cimma gurin da na kafa a wajen taron shugabanni kan yanayi a watan Afrilu da zai rage hayaki mai guba da Amurka ke fitarwa da kashi 50-52 cikin 100 fiye da matsayin shekara ta 2005 nan da shekara ta 2030. Za mu nuna wa duniya cewa Amurka ba kawai ta dawo kan teburi ba, amma za ta yi jagoranci da zai zama abin koyi. Na san ba haka lamarin yake ba a da. Shi ne ya sa na ce gwamnatina tana aiki ba dare ba rana domin nuna kudurinmu dangane da yanayi ta wajen magana da kuma ayyukanmu.
To, madalla labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda hedikwatar sojojin kasar ta ce mayakanta na ci gaba da matsakaimi wajen fatattakar 'yan ta'adda a arewa maso gabashin kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Wata sanarwa da hedikwatar rundunar sojan Najeriya ta fitar ta ce dakarunta na rundunar operation haɗin kai na can na ci gaba da fatattakar mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Major Shaibu Umar ya mun karin bayani a madadin babban daraktan hulɗar jama'a na hedikwatar sojan Najeriya, Brigadier General Nwachukwu.
Bayan sun tabbatar da wannan waje cewa magoya ne nasu, sai ainihin dakarun sama suka ainihin kai hari wannan wajen, inda suka hallaka su 'yan ta'addan da dama. Akalla dai sun hallaka 'yan Boko Haram da hiswa guda 37, sannan saura kuma sun tsere da ainihin raununnuka da dama. Sa'annan dakarun saman sun kara kai wani hari akan waɗansu motocin masu ɗauke da bindigogi guda 4.
To, kome masana tsaro za su ce akan haka? Major Muhammad Bashir Shaibu Galma mai ritaya ƙwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya.
A kullun dai in muka ji samu nasara daga jami'an tsaronmu ko lokaci murna muke. To, dama abinda ake tabbaɗi kenan, abinda aka rasa baya kenan, wato coordination ko rashin haɗin kai tsakanin dukansu jami'oin tsaro nan wanda suke wannan filin daga, wanda aka yi ta kiransu dama su same shi ko ya zama yana tsakanin su wa'incan wanda aka sauke kwanakin baya. Amma tunda aka naɗa wa'annan, akwai alaman sun samu gane bakin zaren na haɗin kai ɗin nan, wato coordination ɗin nan tsakanin dakarun duka da na sojojin jirgin ruwa ne na ƙasa ne da na sama. Wannan yana taimakawa a samu irin wa'annan nasarori. Dajin sambisa nan da ya zama kamar wani abun tsoro, yanzu ga shi dai saboda wannan haɗin kai da ake da shi ya fara, ko kuma ya nuna alama dai za a samu galaba shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, madalla, yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda mataimakiyar daraktan hukumar da ke kula da 'yancin rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya OEM, Ogochi Daniel, ke ci gaba da gudanar da ziyarar aiki a yankin Agadez, wanda 'yancin rani na ƙasashen Afirka daban-daban ke amfani da shi a ƙoƙarinsu na zuwa Turai. A wannan ziyara, Ogochi Daniel ta samu ganawa da hukumomin yankin Agadez da ma 'yancin ranin domin neman mafita game da wannan al'amarin na cin rani da mafi yawa ake samun matasan da ke rasa rayukansu a ƙoƙarin nasu na zuwa Turai. To, sai dai a cewar Muhammad Anako, shugaban majalisar mashawartan yankin Agadez, bayan sun gana da Ogochi Daniel, muddin ana buƙatar a ciwo kan wannan matsalar, to ya zama wajibi ga hukumar OEM ta ƙara matsakaimi wajen bayar da tallafi.
Harakan nan na migration sai su sa hannu cikin aljihu, abinda suke yin nan bai ishe ba. ko migrant bai shi ba mantale ya zo wajen population a yi reconvertir wanda suna cikin migration mutane na da ba haka ba ne insecurity za ta zuwa mu cikin ja muna kokarin mu kenan su ya kamata su zo su kawo taimakonsu kar mutane su shiga yara su shiga cikin terrorism.
To za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda kungiyar ‘yan baka ta jihar Adamawa ta koka da rashin samun tallafi wajen gwamnatin tarayya da ma ta jihar Adamawa. Ga Salisu Muhammad Garba dauke da karin bayani a wannan rahoto daga jihar Adamawa.
Wasu daga cikin kungiyar mafarauta ko kuwa ince ‘yan sa kai a gargashin jagorancin sarkin bakan Gombe a jihar Adamawan su ne dai waɗanda suka koka sakamakon rashin samun wani tallafi daga gwamnatin tarayya da ma na jiha, duba da cewar irin ƙoƙari da suke yi domin ganin an tabbatar da zaman lafiya a ma yankin da kuma tsaida wasu ɓata gari masu yin kwanta-kwanta a wasu hanyoyi da suka lalace a jihar Adamawan. Malam Audu Husaini, mataimakin shugaban kungiyar mafarauta a jihar Adamawan a gargashin jagorancin sarkin bakan Gombe, shine wanda yayi mana bayani akan irin kokari da suke yi da kuma fama domin ganin an dakile ɗan fashi da makami da suka yi katutu a wasu hanya da suka lalace a jihar Adamawan.
Ana kwantar da fasinja a karbi wayoyin su da kudaden su, saboda haka na tara maharbana ba dare ba rana wannan wurin muna aiki. Muna kira ga gwamnatin tarayya, muna kira ga gwamnatin jiha, ku duba ku gani da kafa muke yawo. Bamu da abin hawa, bamu da bindigogin kirki, ɗan ta'adda suna da bindigogi na gari, mu bamu da kayan aiki. Kishin kasa shi yasa muke taimakon kanmu da kanmu. Na kowa da kowa ne, shi yasa muka bar iyalanmu muka fito. Da yanzu ba hiran da nake da ku karfe 2 ne, ba za mu tashi a nan ba yawon nan da muke ayyukan nan namu sai karfe 5 na safe. Ba mu taba samun naira 10 daga taimakon gwamnati ba.
To ko menene ma direbobin da suke bin waɗannan hanyoyi da suka riga suka lalace a jihar Adamawan za su ci akan wannan batu? Isufu Ali direba ne wanda ya shafa shekaru da dama yana tuki, na koyi masa tambaya ko yaya ya ji akan yadda ‘yan baka suke kokari a wannan hanyar.
Lokacin baya ba duru, amma yanzu akwai duru. Amma da mun zo muka yabo kaya bayan mota, yanzu da biyu suna yanka mana baya, suna ɗiba mana kaya.
Wannan ƙorafi na neman tallafi da kungiyar ‘yan banga a ƙarƙashin jagorancin sarkin bakan Gombe suka yi, na tuntubi masanin al’amuran yau da kullum kuma malami a kwalejin horar da malamai a jihar Adamawan, wato Dr. Babikwai, wanda ya ce
in ba mu manta ba a lokacin da ake gwagwarmayar Boko Haram da wasu matsaloli na tsaro da suka addabi mutane, kowa ya san irin gwagwarmayar da sarkin bakan Gombe yayi, har wannan ta sa ya lashe zaben zama shi ne shugaban maharba na kasar Najeriya gabaki daya. To duba da wannan, kaga inda a ce ba hubbasar da suke yi, to kaga zai matukar wuya a ce har an zo, saboda ina da labarin akwai wadanda ma sun nuna sha'awar shugabantan kungiyar maharban amma suka janye a wancan lokacin, wanda yake mun sani waɗannan zarata ne waɗanda suka sa kansu suke ba mutane tsaro kuma suke taimakawa wajen tabbatar da cewa mutane sun yi bacci idanun su a rufe.
A lokacin da nake hada wannan rahoton, nayi kokari domin ci ta bakin gwamnatin jihar Adamawa ko akwai kokarin da suke yi domin ganin tallafa ma wannan kungiya gefen sarkin bakan Gombin, amma dai hakata bata cinma ruwa ba. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To har yanzu dai muna tare ta Najeriya, inda wani ƙorare a sha'anin tayar haraji kuma hamshakin ɗan kasuwa Orji Philip ya buƙaci Majalisar Dokokin Najeriya ta ƙara himma wajen amincewa da ƙudurin dokar da ke gabanta domin haɓaka yadda za a sa ido akan kuɗaɗen shigar da gwamnati ke samu da zumar ƙarfafa tattalin arziki. Orji Philip, wanda shi ne ke shugabantar ƙungiyar ‘yan ƙasa da suka damu da yadda ake sarrafa kuɗaɗen haraji da bunƙasar tattalin arzikin ƙasa, ya zanta da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda kan wannan ƙudurin ga kuma yadda hirarsu ta kasance.
Ni ɗan kasuwa ne, amma a cikin kasuwanci ne nake yi. Na je ƙasa da yawa, a ƙasashe da yawa, saboda zan ce ni bincika abu a gefen haraji.
Bangaren
haraji.
Inda ka kware kenan.
Inda na kware kenan. Kai yanzu ina da abin da zan yi ma mutane ma cikin Najeriya. Shi ya sa na ga rubuta abin da na rubuta, to shi ne muna kai yanzu a wajen National Assembly.
To ai ba rubutu kadai kai ba ko? Ƙudurin doka ne.
Doka ne.
Yawwa.
Ta ce doka saboda me? Da ina magana cewa ina duba me za a yi mu zama kamar sauran don da na zagagar kasa da yawa na duniya na ga ba su da wani hanya da suna samu arziki don wanda ana ce talauci ba da magana talauci ba Najeriya ba talauci sai ce dai hikiman da zai mu yi mu yi tattali arziki din ba same shi tukuna ba
to wannan kudirin doka naka da ka gabatar da majalisar wakilai me kake so ka cimma
abun yana da dan wuya saboda maganan kudi kasa da maganan arzikin kasa ba abun da ka tashi rana da ka shiga shi to ka duba abun da sauran duniya suna yi a gefen su yasa ba sarasan kudi mu kuma muna da dama fiye da sauran mutanen nan a dalilin me ba abun da ba mu da shi kuma ba abun da dan Najeriya zai so yi ba zai iya yi ba sai dai yake a ganin National Inspector General for Tax Crime Commission din nan sai kasa ba wai federal revenue ba sayin aiki daidai ba abun da ya kawo ne ba ina magana abun da ana yi a gefen kasa da yawa na duk duniya a ga in ka je Australia suna da ATO Australia Tax Office suna da Inspector General of Taxation / Ombudsman yayya ana yi da wanda suna yin biyan haraji kasa yi kuka saboda gaskiya bayan biya maka haraji gaskiya a Nigeria wasu suna biyan su hudu abun da ya kamata su biya daya a haraji kuma wanda suna biya irin wannan harajin nan yawancin talakawa ne yawancin ma'aikata ne to saboda haka idan wanda suna biya haraji ba su ji dadi ba da gaskiya bare ga maka gari ba zai taba zauna lafiya
a takaice kai kana so a kafa hukuma ne na musamman wanda zai sa ido a harkar gudanar da haraji a ƙasa
haka
Mr. Oji Philip Oji baka ganin wannan aikin sa ido shine hukumar karbar haraji na ƙasa ya kamata su rika yi ba sai an kafa wata hukuma na musamman ba
naji dadin wannan tambaya akwai act nashin da ya ce ya kamata suna da inspectors and evaluators and auditors to suna yi dan kremi aiki a gefe auditor amma ba su da inspection and auditor mean evaluation
yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin yan kasa da hukuma
hada kai ba wai hada ba ke ba ai zaman boko ai cuta ba daula kanta da mutane ba ko zalunci da fashin kai ba yanci bai yarda da wannan ba
masu rai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
aikin an jima da fara shi amma kuma har yanzu abu ya kici ya kicin yewa dan ina ga ko dan gatin ma ba karasu da aikin nan ba
da yawa wasu hire suke kwara kasuwa saboda rashin hanya in an yi ruwa kuma hanyar ba mata biyuwa
roƙon da zamu dai gaskiya ya kamata a sai su dawo su mai da hankali akan aikin nan domin su taimaka al'umma domin dan haka muka zabe su
dan hanya nan akalla akwai sanata guda hudu wadda mazaban su ta shiga cikin aikin hanyar nan da kuma ƴan majalisar tarayya akalla guda hudu zuwa biyar wadda su ma ta shafe su a wannan gurin
masu ware al'ummar yankunan kananan hukumomin gaida ajin gida jahun da kafin Hausa da ke jihohin Kano da Jigawa kenan a yankin arewa maso yammacin Najeriya suke kokawa akan tafiyar hawainiya da aikin sake ginar hanyar mota da ta ratsa waɗannan yankuna wadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi a dakace mu
daga zaran ga abu ya tashi an shawarta bisa kaushe shi koko a tsaya kan samun shi hadakai ne babban har sashi hadakai kenan ya wakana domin kwa abota ya zauna daga nan yanci zai amfana a ji daɗi sannan ai murna
madalla masore batun inganta hanyoyin sufuri domin inganta zirga-zirgar bani adama da nufin haɓaka harkokin tattalin arziki da zamantakewa na cikin manyan ƙudurorin nan da ke kunshi a cikin daftarin ci gaba mai ɗorewa da ake yi wa lakabi da SDGs a shekara ta 2015 ne ƙasashen duniya suka rattaba hannu akan wannan daftari da alƙawarin aiwatar da shi gwargwadon iko Najeriya na cikin jerin ƙasashen duniya da suka sanya wa wannan daftari hannu musamman la'akari da cewa tana cikin kasashen duniya masu tasowa da ke fama da kalubalen ci gaba ciki kuwa har da bangaren sha'anin sufuri kimanin shekara guda da 'yan watanni kenan gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada kungilar sake gina wata hanyar mota da ta tashi daga yankunan kananan hukumomin gaya da ajingi a jihar Kano kuma ta sada su da takwarorinsu na jahun da kafin Hausa a jihar Jigawa maimakon taka da Kanan. Amma mazauna waɗannan yankuna na kokawa kan yadda aikin ke tafiyar hawainiya.
Sunana Ismail. Gaskiya aikin dai gaskiya na tafiyar hawainiya ba wai tafiya ke sosai ba. Ai yanzu ba kamar zan ce ma kawai aikin ma ba a yin sa mana shi.
To me za ku ce wa masu rarraba ki?
Taimaka ga aikin ne da aka ce an ba da wannan aikin a zuwa shi gaba dai. Kuma shi ne ya fi.
Me yasa kuke so a ci gaba dai?
Saboda mai damu daɗin rayuwa akwai hanyoyin da suke ciga kan karkara da wannan zuwa marasa lafiya su shigo a gidaje da sauri yan kasuwanni su je duk da abin nan ba a dukkan ba kawai wata lokacin kallon wani.
Usman suna ana yin aiki amma dai ba a tafiya yanzu amma dakan an dauko yana tafiya. Amma yanzu ba a tafiya ya dan zai a gaske.
To yanzu aiki yana tafiyar hawainiya ya kuke ji?
Ba ma jin daɗi mana tunda mu yan kasuwa ne muna bin hanya da ramuka.
Me za ku ce wa mahukunta?
Ai mana adalci a ƙarasa mana.
Nan kana ga fasa karamar hukuma din aikin an jima da fara shi amma kuma har yanzu abu ya kici ya cinyewa dan ina ga ko dan gatin ma ba a ƙara so da aikin nan ba mare da a ce sun maida hankali akan aikin ina ga da yanzu an wuce wannan babun ba shi ake yi ba kayan aikin dai za a iya cewa akwai motoci a gefen titi haka to amma dai bayan da haka dai ba wani abu da zan iya ƙara ce ma akai domin dai amma dai motoci akwai su a gefe a aji tabbas amma dai gaskiya ba aikin yanzu ya tsaya.
Ya kuke ji da ya daɗin?
Gaskiya ba ma jin daɗi domin muna ta struggling daga nan zuwa ajin yi zuwa kafin Hausa kana ta zuwa kasuwa kullum sati sai ka je ni kuma akwai ramuka da yawa a hanya kullum mutum yana tafiya ransa ba a kwance ba. Ga mutane da suke fitowa daga lunguna haka ana so a yi emergency a je asibiti ko zuwa kasuwa haka in ka tafi sai ka ɓata lokaci sosai a hanya. Roƙon da za mu dai gaskiya ya kamata a ce su dawo su mai da hankali a kan aikin nan domin su taimaka al'umma domin don haka muka zaɓe su abin da ya kamata su yi mana kenan. Kuma tunda sun da alƙawari ya kamata a ce sun ci.
Su ma dattawa a waɗannan yankuna na ci gaba da nuna damuwa kan yadda wannan aiki ke gudana. Alhaji Bala Safiyani Jahu na cikin matasan dattawan 'yan siyasa.
Daga ran da muka wayi gari muka je gwamnatin tarayya ta ba da aikin hanyar nan daga kunar Gamayin zuwa kafin Hausa zuwa Jahu zuwa Ajingi har zuwa Gaya. Duk talakan da yake wannan hanya ya yi murna matuƙa gaya sosai amma abin ɓacin rai shi ne hanyar ba ta tafiya yadda ya kamata aiki kuma ba shakka mutane ba sa jin daɗin irin yadda aikin baya tafiya.
Amma ka ce baya tafiya kamar ya baya tafiya.
To aikin dai har yanzu bai bar kafin Hausa ba bai ma shigo cikin karamar hukumar Jahun ba ya taɓa karamar hukumar Niger kaɗan amma har yanzu bai zo karamar hukumar Jahun ba barantana ya zo karamar hukumar Ringin sannan kuma ya tafi shiga karamar hukumar Gaya kuma aikin nan an ba da shi tsawon shekara biyu kawai yau kusan shekara guda amma aikin baya tafiya.
Ma'ana lokacin da gwamnati ta bayar an alƙawarta cewa aiki cikin shekaru biyu za a kammala.
Alƙawarin da aka yi da yadda aka bada aikin agreement din da aka rubuta yarjejeniya haka aka baya yau kusan shekara guda ba a ci kashi ɗaya daga cikin kashi uku na aikin. Babu shakka kiran da za mu yi sai dai mu kira ga su kansu zaɓaɓɓu musamman sanatoci don hanya nan aƙalla akwai sanata guda hudu wadda mazaɓansa ta shiga cikin aikin hanyar nan da kuma 'yan majalisar tarayya aƙalla guda hudu zuwa biyar wadda su ma ta shafe su a wannan gurin. To kaga dole mu kira a gare su idan aikin nan matsala daga gwamnatin tarayya ne to ya kamata a bi diddigi a samo menene rashin tafiyar wannan aikin. Aiki ne wanda ya kamata a ce a yanzu dai an ci rabinsa ba amma a kashi uku ba a yi kashi ɗaya ba ma. To da haka muna kira ga sanatocinmu da muka zaɓa na wannan area da wadda ya fito daga mazaɓan nan tamu ta ƙasar Hadeja da wadda ya fito daga mazaɓan nan tamu ta ƙaramar hukumar Jahu wato masarautar Dutse kenan da kuma wadda aka zaɓa shi kuma ya fito daga masarautar Ringin da kuma na Gaya domin kusan sanatocin nan guda hudu duka talakan za su amfana da wannan aikin hanya. Hanya ce ta kasuwa, hanya ce ta kai abincin gona zuwa kasuwanni, hanya ce ta al'umma masu dimbin yawa mai tarihi, hanya da aka dade tare da ita. Amma yanzu in ka tashi tafiya daga iyakar kafin Hausa ka ce za ka zo Jahun sai ka yawa ɗaya ba ka zo ba. musamman an yi ruwa in kuma laifin nan na dan kwangila ne to ya kamata a neme shi in dai an ba shi haƙin sa to a gaya masa aikin nan ya kamata a tsaya a yi shi dan mutane su amfane shi
to nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda ƴan gwagwaran mayar shugabanci na gari ke faɗi akan wannan lamari kana daga bisani mu ji ta bakin guda daga cikin wakilan waɗannan yankuna a majalisar dokokin Najeriya a dakace mu
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka.
Madalla masore kwamar misbahu basirka shine jagoran gamayyar kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Jigawa ya ce za su gudanar da bincike akan wannan aiki na sake gina hanyar gaya zuwa ajingi zuwa jahun zuwa kafin Hausa a jihar Jigawa
zan tashi team na musamman wanda suke kula da duba ayyukan hanyoyi da ayyuka manya ma'ana project monitoring wanda suke karkashin Jigawa Civil Society Forum Allah da zan ba su umarni su je binciko su ga yadda aikin take aiki tafiya sannan mu zauna ko mu analysis mu duba waɗanda suke da ruwa da tsaki a hanyar ma'ana hukumomi da ma'aikatan da suke gudanar da aikin da kuma ƴan kwangilan domin mu tuntube su mu ji ƙarin bayani akan me ya faru aiki ya tsaya dan daga nan Allah da mun ji za mu san kuma ta inda za mu kama insha Allah
shi kuwa sanata Kabiru Ibrahim Gaya daya daga cikin mambobi da ke wakiltar waɗannan yankuna a majalisar dokokin Najeriya na cewa
a lokacin da nake chairman aka sa wannan hanya daga Ajingi zuwa Kaduna Hausa saboda haka anan muka fara sa ta amma yanzu tunda ba na chairman an cire amma muna kokari mu sake sa kuɗi a ci gaba da aiki akan wannan insha Allah
kuna da masaniya cewa aiki ya da
mun dama mu je mu duba aikin mu kira wadan kwangilan mu yasa ai bari idan kudi ne babu da ba bashi ba mu zo mu roƙo a tabbata an bashi da yin aikin sa saboda amana tana da muhimmanci a wurin mu kware da gaske
Sanata Kabiru Ibrahim Gaye kenan dan majalisar dattawan Najeriya kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara
to madalla yanzu kuma ga sune mumuni barma dauke da sharhin jaridun Nijar
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce toroito cewa shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum na can birnin Glasgow na kasar Burtaniya inda yake halartar muhawarar kasashen duniya a ci gaba da tantauna hanyoyin magance ko kuma takaita illolin canjin yanayi COP26. Yarar ta ce taron wanda aka fara a jiya Litinin 1 ga watan Nuwamba wata dama ce ta sake jaddada alƙawla akan buƙatar bayar da gudunmuwa wajen rage dumamar yanayi a wannan lokaci da masana ke ƙara jan hankulan shugabanni game da abubuwan da ke barazana ga rayuwar bil'adama da muhalli. Jaridar Lanketer na cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta ƙaddamar da bincike domin bin sawun wasu kuɗaɗen tallafin ƙasar Jamus miliyan 13 na sefa waɗanda suka yi ɓatan dabo a kamfanin takin zamani na ƙasar Nijar wato Kaima. Jaridar ta ce daga lokacin da aka kafa Kaima wato shekarar 2011 kawo yau an yi ta raɗe-raɗe a game da yadda ake tafiyar da lamura saboda rashin hasken da ake zargin daraktocin da suka shugabanci kamfanin a tsawon waɗannan shekaru. Mafari kenan hukumar yaƙi da cin hanci ta dage da bin diddigin yadda harkoki ke gudana a Kaima kamar yadda a wannan karan hukumar ta fara haska fitila don tantance inda aka shiga da waɗannan kuɗaɗe da Jamus ta bayar da nufin a taimaki talakawa. Jaridar Air Info ta ce kwamitin tsaro na gundumar Bilma da ke yankin arewa maso gabashin Nijar ya kafa dokar hana zirga-zirgar babura da motoci kilar pickup a kewayen mahakar zinare ta Jado. Janet ta ce komandan askarawar rundunar durku ne ya shawarci mambobin kwamitin akan wannan bukata sakamakon lura da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki, inda hare-haren 'yan bindiga ke ƙara yawaita a baya-bayan nan a wannan yanki mai iyaka da ƙasashen Libya da Chadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda yau ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.